Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka sannan mu da saki saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda al'umma za su yi amfani da bambancin addini wajen wanzar da zaman lafiya da ci gaban kasa. Addini a kowace fuska ya kasance kafa na bauta wa Allah, yana kuma koyar da zamantakewa tsakanin mutum da mutum. To sai dai a bangare guda kuwa sau da dama bambancin addini yana zama sanadin sabani tsakanin al'umma wanda a wasu lokatai kan kai ga tsananin gaba da rikice-rikice har ma da kashe-kashe. Comrade Bello Dauda Gana ya ce rarrabuwar kai saboda sabanin addini yana da tsohon tarihi musamman ma a Najeriya inda shugabannin da suka mulki Najeriya shekaru da dama a baya suka wanzar da aqidar shiya-shiya.
Wannan matsala da muke da shi a kasan nan mun gada ne dan iya gaya miki tun lokacin da da abamu independent mun gada daga wajen iyayenmu sune irin Sabu Bakar Taba Balewa Saddauna of Sokoto Chief Obafemi Awolo Dr. Nandi Azukwe abin da yasa ne wannan magana sun yi regional politics jami'un nasu ya tsaya daga region din da suka fito ba su bude shi cewa Najeriya gaba daya ba saboda kowa yana nuna cewa misali jam'iyyar mutanen arewa NPC kuta-kuta mutanen arewa ne suka san wannan jam'iyyar akwai action group ba su santa ba akwai NCNC ba su santa ba ya zamanto cewa kawai dan arewa yana gani shi wannan jam'iyyar ya zaba magana ta kare mishi to kin ga genesis din damuwar da muke samu kenan dan siyasa ya ga kofa yace to shi ma bari ya shiga ta wannan divide and rule din ya zaman cewa shine abin da za a yi in ba a yi wannan abin ba dan siyasa ba zai iya samun abin da yake so ba
yake wannan yana da tsohon tarihi kana ga kamar akwai alaman za a iya gyarawa ko wato a dawo a samu wannan fahimtar juna tsakanin krista da musulmi a nan Najeriya
eh wannan abun mai sauki ne to idan kika je kika dawo malamin addini da yake rike cewa shine mai jama'a shine mai fadan gaskiya yana kusa da Allah ko ba haka ba ya ji tsoron Allah
kusan kana mika yatsa ma yan siyasa ne su al'umma karan kansu da suke da sabani tsakanin addinai fa
eh wannan wai shine babban abun da kofar da dan siyasa ya samu idan kika dauko 80s 90s early 90s mun taso tare mun ci abinci tare mun je makaranta tare yau kuma saboda interest na wayansu mutane da ake kiran so called politician ya zo sai kawo damuwa a cikin mutane idan kai da cewa Allah ne ya halicce mu mun to daga wajen baba daya mama daya to in Allah ya yarda zaka ci da gaba kyashi bakin ciki da hasada a tsakanina ni Allah ya halicce ni dan Najeriya kai ma dan Najeriya ina da yanci da constitution ya bani cewa dan je ko ina na zauna na yi rayuwa ta kai ma haka wannan abu ne mai sarkakiya amma idan muka ci da addini in Allah ya yarda damu ya samu shugaba na gari kuma kasar mu zata ci gaba kuma Allah zai taimake
Mutunta addinin kowa da yin hakuri da juna yana kawo haɗin kai ci gaba da karuwar tattalin arziki a ƙasa. Kungiyoyi masu zaman kansu na fafutukar wanzar da zaman lafiya da fahimtar da al'umma kan haɗin kai da inganta danƙon zamantakewa. Kan haka ne na tattauna da wasu shugabannin wata kungiyar da ke haɗa kan mabambantan addinai don samar da zaman lafiya.
Ni ne Evangelist Joshua Ringsum, co-chairman na Interfaith Mediation Group and Affiliation of IMC Kaduna.
To sai kai kuma
sunana Imam Alhaji Othman Ibrahim co-chair na Interfaith Mediation affiliated to Kaduna IMC
to ana batun interfaith tun farko Mr. Joshua yayi akai kuka samu kanku a cikin wannan aiki na kawo addinai daban-daban waje daya domin a samu fahimtar juna
koyarwa da taimako sai wajen Imam Ashafa da Pastor Novel suka koyar da mu muna matasa 2007 zuwa 2009 sai a 2013 suka ce mana mu ma za mu iya farawa a karkashin reshin su shi yasa kika ga muke abinda muke yi muka kai inda muke yau.
Imam Othman, yaya kuka samu kanku akan hadakan addini?
Wannan koyarwa da aka mana ya kamata sai mu ma mu koyar da wasu saboda su gane menene ma'anan zaman lafiya, me amfani interface a society.
Ya zuwa yanzu waɗanne wato nasarori kuka samu tun lokacin da kuka fara wannan aiki na hada mabambantan addini?
Daga wannan lokaci da muka fara yanzu gaskiya mun samu nasara. Zaki ga yanzu koda an samu wani dan breakdown na law and order, zaki ga babu fara mukan gayya a gurin da abun ya faru, a gurin kawai yake mutuwa. Kuma yawanci a maganan crisis da aka dinga yi na religion a ce Christian Muslim a'a wannan an wuce wannan wajen. Yanzu yawanci damuwan da ake samu wanda muke kokarin mu ga mun shigo ciki, mun partnering da gwamnati mu ga yanda Allah zai taimake mu mu samu nasara, shine maganan hardest farmers clashes nan da yake faruwa
fadan tsakanin makiyaya da manoma.
Kwarai da gaske makiyaya da manoma tsakanin fadan su, to shine muna so in Allah ya taimake mu muka hada kai da gwamnati da wasu relevant agencies mu ga ya za mu yi mu wayar musu da kai su gane abubuwan da ake ciki.
Evangelist Joshua, ya zuwa yanzu akwai wa'ansu nasarorin da za ku ce kun cimma tun lokacin da kuka fara wannan aiki musamman wajen hada kan addinai daban-daban?
Mun gode wa Allah, akwai nasara a cikin matasa gabaki daya. Wani karamin abu yakan faru zaki ji an neme mu, to sai mu guje a gurguje as interfaith mediation group, sai mu je kuma da taimakon Allah sai kiga mun iya magance wannan, sai ana ta samun zaman lafiya.
Kenan za a iya cewa bisa ga ayyukan ku mutane sun fara fahimtar cewa ya kamata su zauna lafiya kenan.
Kwarai da gaske. Bugu da kari muna so in Allah ya da kungiyoyin addinai musamman shugabannin addinai mu samu ganawa kuma su gane da cewa zaman lafiya ba wana sun ko share shi bane, ana kiran shi peacemaking, wato ana yin shi ne. Saboda haka muna neman su gane su fahimci cewa kar mu muna aiki da matasa su zama sanadiyan barkewar matasa ta wani gefe. Muna so mu hada kai da su, su abinda muke ba wa matasa su kuma su taimake mu a masallaci da cocina su sake yin wa'azi akan irin wannan abubuwan.
Imam Othman, tun da kuka fara aikin nan waɗanne kalubale ake fuskanta ake yadda yake kawo tarnaƙi ma wannan aiki na hada kan addini?
To mun samu kalubale da yawa wanda da duk matashin da kai mishi magana ka kira shi ka ce ga issue na interface zai ce maka ai wannan harkan siyasa ne, yan siyasa ne suka jawo ku suke sponsoring ɗinku saboda su samu nasara akan abubuwansu. To amma da Allah ya taimake mu da yake aiki muna yin shi na gaskiya ne, yanzu sai suka gane shi yasa ke ga wannan kalubalen yanzu mun riga mun overcome din shi. Wanda a kowane lokaci muka yi kira na matasa ko na Christians ko na musulmai ko na traditional worshipers muka kira su a gurguje za su zo ga mun hada kai mu gudu tare mu tsira tare.
Evangelist Joshua, ta bangaren ka akwai wasu kalubalen da kuka samu?
An same su. Mun samu kalubale wayansu suke gani kaman ko me ka fito kana yi gwamnati ne sai ake so a samu rashin yadda da mu. To amma da shike Allah ya sa mu ba tare da gwamnati muke ba, wayan non governmental, Allah ya iya bude idanunsu sun gane. Wani lokaci kuma wani kalubale shine muka fito muka yi program as a interfaith mediation group a place state to IMC Kaduna, wa'insu da kila suna under interfaith na gwamnati sai su ga kaman muna amfani da makamin su ne mu kira mutane, wannan ma mun same wannan kalubalen. Amma daga baya sun zo sun gane mu target audience na matasa ne, yawa because mun gane they are easily used by politicians. Wani lokaci kaman da ya fada ake gani ko siyasa ne an zo an gane yan siyasan ma wani lokaci ba daɗin mu suke ji ba don muna fada musu gaskiya. Wani lokaci wayansu shugabannin addinai da ba su gane ba ko ta gefen Christians su ce matasa kar su fito, yawa ko ta gefen musulmai su ce ba mu yadda ba. To irin wannan ma kalubale ne. to shi yasa muka ya zama mana dole mu nemi zaman abokantaka da su shugabannin addinin su waye mu mu waye su su san halayen mu su san mu shi yasa kika ga yanzu an samu cingaba Allah cikin taimakon sa ya sa muka wuce wannan a yanzu to a kashin gaskiya mun ji hankalin gwamnati su sauko su yi zama da shugabannin addinai domin in suka yi haka su ba su sakonni su kai zuwa majami'u su kai zuwa masallacai su san yadda dokokin gwamnati yake da kuma yadda za su yi biyayya da shi na biyu mun sake ce ma gwamnati game da wahalan da ake ciki gaskiya ta sake dudubawa matasa wani lokaci abin da yake sa su hawan titi su yi wasu abubuwa banda shaye-shaye na drug abuse da substance abuse akwai rashin abin yi muka ce a nemi abin yi a koya musu sana'a in aka yi haka zai taimaka ma matasa ya rage shaye-shaye ya rage sace-sace ya rage ma wanda daga kawai an ji abu ya faru ko bai faru ba sun hau titi sai kone-kone
bugu da kari shawaran da muka ba gwamnati gwamnati su dan yi kokari su yi wani abu akan maganan taki dan saboda shi manomi idan bai samu taki da sauki ba to wannan wahalan da ake sha na maganan abincin nan ba zai sauka ba ga maganan mai da insurance ba amma gwamnati suka duba jama'a da idon rahama aka subsidizing ma jama'a abubuwa to insha Allah za a samu ci gaba
jama'a masu sauraron mu anan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.